Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. 31 ko na ce ranar karshe a wannan wata na Agustan shekara ta 2022. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Mikhail Gorbachev, mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kin, gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki. Sannan za a ji cewa fitaccen malamin shi'an nan na ƙasar Iraki Muqtada as-Sadr ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji abin da ya biyo baya bayan rugujewar ginin kasuwa mai hawa uku da rana tsaka a kanan Dabo ta Najeriya.
Mu dai muna wurin ai wajen sana'ar mu, muka ji an ce gini ya rushe, muka zo muka bada gudunmawa kuma muka yi kokarin fito da wajen mutum bakwai a ƙarƙashin wannan bene. Yanzu haka akwai mutum hudu da kafafunsu gini ya danne su kasa.
Haka kuma za a ji cewa kamfanin mai na Najeriya NNPC ya yi shiri tare da alwashin kawo ƙarshen wahalar mai a ƙasar.
Sauran ayyukan da za mu yi mu tabbatar cewa a ƙarshe a shekara mai zuwan nan ba za a shigo da man fetur cikin ƙasar nan ko daga ko'ina ba. Tabbas ma shi ne ba ma wai za a daina shigowa da shi ba zai kai ga lokacin da ma fito da mai.
Bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su sannan ko muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Mikhail Gorbachev, mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Gorbachev ya rasu ne a ranar Talata a wani asibiti da ke birnin Moscow, shekarunsa 91. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa Dmitry Peskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Interfax. Yana mai cewa a yau Laraba Putin zai aika da sakon Telegram da mika ta'aziyarsa ga iyalai da abokan Gorbachev. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana Gorbachev a matsayin mutumin da ya taka rawar da babu wanda ya taka wajen kawo ƙarshen yakin cacar baka ba tare da an zubar da jini ba. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka James Baker ya ce tarihi ba zai manta da Gorbachev ba saboda irin rawar da ya taka wajen ɗora ƙasarsa kan tsarin demokradiyya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kyiv, gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki, yankin da ke ƙarƙashin ikon dakarun Rasha. Rasha da Ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar, lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a jangulo aukuwar bala'in nukiliya. A dai cewar jaridar New York Times, akwai alamu da ke nuna cewa tashar nukiliyar ta taɓu sanadiyar wasu hare-haren da aka kai a kusa da yankin. Sannan an ga hayakin da ke tasowa daga wutar daji da ke ci a kusa da yankin ta lullube tashar. Jaridar Har Ila Yau ta rawaito cewa ana fatan a yau Laraba tawagar za ta kai ziyara a tashar. Ana kuma sa ran tawagar ta hukumar IAEA da ke sa ido kan tashoshin nukiliya za ta kwashe kwana guda tana aikin dubiyar a cewar wani jami'in Rasha. Jirgin ruwan Ship Brave Commander da ke dakon kaya ya yada zango a tashar jirgin ruwan ƙasar Djibouti da ke gabashin Afirka. Wannan shine jirgin ruwan na farko da ya isa nahiyar dauke da dakon hatsi daga Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasar a watan Fabrairun bana. Mike Dunford shine daraktan hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin gabashin Afirka.
Brave Commander will feed 1.5 million people.
Yace kayan hatsin da ke kan jirgin ruwan na Brave Commander zai iya ciyar da mutum miliyan 1.5. Saboda haka wannan zai yi gagarumin tasiri ga rayuwar mutanen da ba su da komai a yanzu. Wannan hatsi za a raba shi ne a ƙasar Ethiopia don a taimaka al'ummar ƙasar da fari ya addaba a wani mataki na kaucewa matsalar karancin abinci da ke ƙara ta'azzara. Datse hanyar ficewar jiragen ruwa da Rasha ta yi ya sa alatilas Ukraine ta dakatar da safarar dukkan kayan hatsin da ta noma lamarin da ya jefa duniya cikin fargabar yiwuwar samun matsalar karancin abinci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan Muhammadu zai sake da labarai kafin nan za mu leƙa jihar Kano, Najeriya, inda hukumomin agajin gaggawa da jami'an tsaro da sauran al'umma suka yi aikin ceto mutanen da wani gini mai hawa uku ya faɗowa a kasuwar saye da wayoyin hannu da ke kan titin Beirut a tsakiyar birnin na Kano. Muhammadu Ibrahim Kwari na ɗauke da rahoto.
Yadda take kasancewa kenan a wurin da wannan gini ya ruso akan mutane, da misalin karfe 3 na yammacin Talatan nan ne ginin mai hawa 3 da ake tsaka da gina shi ya ruso, a daidai lokacin da ake hadadar cinikayya a karkashin da kuma gefen shi wannan gini. Gadau dai na ci gaba da bayyana mabambantan bayanai dangane da musabbabin rushewar wannan gini.
Suna Jamilu Abubakar Ino. Abin da ya faru da ginin ka gane an yi shi ne kusan ba da ka'ida ba, sannan kuma da ya tashi hawa 3 ne. Ka gane to wannan yanayin ruwan na juwa yana shiga ne, ko kuma yanayin filolin gaskiya bai kamata a ce ma filolin sun zauna a haka ba, sai da filolin sun yi kankanta wallahi. Kuma ga yanayin dakin nan da aka dora da waye,
akwai mutane ne kusa ne,
akwai mutane dan an cire wansu daga cikin ma sun kai kusan mutum 8 haka, kuma sun dan samu raunuka.
Mu dai muna wurin ai wajen sana'ar mu, muka ji an ce gini ya rushe, muka zo muka bada gudunmawa, kuma muka yi kokarin fito da wajen mutum 7 a karkashin wannan bene. Yanzu haka akwai mutum 4 wanda kafafunsu gini ya danne yanzu kasa fita a wurin. Gaskiya rashin gwagwaran kyakkyawan gini da aka yi shi ne ya jawo wannan matsalar da ta faru. Dama akwai 'yan shaguna wanda suke a wurin, to sai aka zo aka yi karin gini a wurin ya zama kamar misali zai yi plaza haka na yawancin gine-ginensu, to suka kara waɗannan ginin.
Su ma waɗannan da ke gudanar da cinikayyar su ta waya a dabda wurin da ginin ya faɗo na cewa.
Sunana Muhammad Kabir Adam. Hanyar ruwa ce gaskiya. Wannan ma idan ka je za ka ga karkashin sama, sai da aka kirawo daga water board suka zo suka tsanci cirewa suka rafuna nasu daga karkashin ƙasa, sannan aka ci gaba da aikin.
Wannan sabon
ne. Wannan sabon shi ma idan ka shiga ciki haka za ka ga. Da ka gani ba injiniya bane ba, amma wasu suna faɗar cewa roadin ma da ake amfani da shi bai kai ma NC12 ba, NC10 ne.
Sunana Muhammad Sabiu. Ina Beirut Road na wurin da ake sai da kaya opposite JAB Plaza. Gaskiya honestly abin da ya faru, wanda suke kwangila aiki ne suke da damuwa akai, saboda abin da ya faru this is second time ya faru. Da farko abin nan ya faru kuma rodi lamba 10 suke amfani da shi suke sawa. Lokacin da aka kuma zo aka gaya musu aka kai complaint, basu dauki yadda da magana da mutane suka gaya musu ba. Kuma suka zo suka yi aikin ga mutane da yawa. Da aka dawo ana aikin ma kowace yake lamba 10 ne, lamba 10 ne shine abin da ya kawo nan damuwa. Lamba 14 ya kamata a sa rodi.
Yanzu haka dai jami'ai na ci gaba da gudanar da aikin ceto, har ma shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano Honorable Sale Jili yayi karin haske.
Abu ne wanda ya zama ibtila'i, amma dai akwai sakaci, akwai kuma ganganci na a ce wanda ya gina wannan gida a ce ya yi hawa 3 yana neman ya na 4 a ce kuma irin kayan ginin da ya amfani da shi sun gaza abin da ake bukata, to ko dai shi ne ya ganganci ko kuma injiniyoyi da suke gudanar da aikin nasa. Wannan babu shakka an yi amfani da kayayyakin aikin da ba su dace ba.
To yanzu wani hali yake?
Yanzu haka ana cikin aikin ceto, har yanzu akwai labarin akwai mutane da ransu a cikin
wannan. Yanzu mutum nawa aka yi ceton su? Akan da yana faruwa ne kwana guda bayan da ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar hasarar dukiyar 'yan kasuwa a kasuwar Kantin Kwari ta kimanin naira biliyan 2, al'amarin da ake alakantawa da sabbin gine-ginen da aka yi akan hanyoyin da ruwan sama ke kwaranya ya fice daga cikin kasuwar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta, a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Muhammad ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Daccen malamin Shi'a na ƙasar Iraki Muqtada As-Sadr ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi, inda ya kuma nemi magoya bayan nasa da su fice daga yankin da gine-ginen gwamnati suke a birnin Bagadaza. A ranar Talata, Assadar ya yi wannan kira bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana arangama tsakanin kungiyoyin Shia da basa ga maciji da 'yan sanda. Lamarin da ya kai ga sanadiyar mutuwar akalla mutum 22. Yayin wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin, Assadar ya baiwa al'ummar Iraki hakuri kwana guda bayan da ya sanar da cewa zai yi ritaya daga fagen siyasa. Ya zuwa yammacin jiya Talata an ga raguwar tarzomar, sannan magoya bayan malamin sun janye daga yankin da suka yi wa ƙawanya. Jim kaɗan bayan wannan sanarwa da Assadar ya yi, dakarun Iraki sun ce za su ɗage dokar hana fita da aka saka a birnin Bagdadi a ranar Litinin. Babbar jam'iyyar adawa ta UNITA a ƙasar Angola ta shigar da ƙarar da ke ƙalubalantar nasarar da jam'iyyar mai mulki ta MPLA ta samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon jiya, wanda shugaba João Lourenço ya lashe a wa'adi na biyu. A ranar Talata, jam'iyyar ta UNITA ta ce ta shigar da ƙorafinta kan sakamakon zaben. Idan har aka yi watsi da ƙarar, jam'iyyar ta adawa na da damar da za ta kai ƙorafinta gaban kotun kundin tsarin mulkin ƙasar, wacce doka ta bata tsawon sa'a 72 ta bayyana matsayinta kamar da dokokin zaben ƙasar suka nuna. Hukumar zaben ƙasar ta Angola ta ayyana cewa jam'iyyar ta MPLA ta samu kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka hada a zaben da aka yi, nasarar da ta bata damar tsawaita shugabancin ƙasar da ta kwashe tsawon shekaru 47 tana yi. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Muhammad Lalo ke ne karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamfanin mai na Najeriya NNPC ya bayyana shirinsa na wadatar da ƙasar da man fetur ta hanyar sarrafa man a cikin gida, matakin da yake ganin zai samar da rangwame ga hawa farashin da ya addabi 'yan ƙasar. Umar Faruk Musa na ɗauke da wannan rahoton.
A daidai lokacin da 'yan Najeriya suke ta kuka cewa akwai ƙarancin man fetur da kuma tsadar shi, inda waɗansu jihohin ya yi tashin gwaron zabi, gwamnatin Najeriya ta duƙufa wurin tabbatar da cewa ta wadatar da 'yan ƙasar da mai a tsakiyar shekara mai zuwa. Wannan bayanin yana zuwa ne daga bakin Malam Mele Kyari, wanda shi ne shugaban kamfanin mai na NNPC a Najeriya, a lokacin da yake ganawa da manema labaru, kamar da yake bayyanawa inda yake cewa
abu biyu za su faru. Na farko, da sanin kowa ne, mun sayi jari kashi 20 cikin 100 a rifanin da Dangote yake ginawa. Shi ma wannan muna da tabbacin cewa za a kammala shi zuwa rabin shekara mai zuwa. A takaice, wannan rifanin idan aka kammala shi za ta ta bada man fetur har miliyan 50. Kuma mu ma gyaran da muke yi za mu kammala na Port Harcourt a cikin kwata na farko na shekara mai zuwa, kuma wata April mai zuwa insha Allah za mu kammala. Da kuma sauran ayyukan da za mu yi, mu tabbatar cewa a ƙarshe a shekara mai zuwan nan ba za a shigo da man fetur cikin ƙasar nan ko daga ko'ina ba. Tabbas ma shi ne, ba ma wai za a daina shigowa da shi ba, zai kai ga halin da za a shiga na mai zuwa shekara mai zuwa, zai kai ga za a ce za a ringa ma fito da mai.
To amma bayan da gwamnati ta ɗauri aniyar samar da mai a tsakiyar shekara mai zuwa, wani babban ƙalubale da gwamnatin ke fuskanta yanzu shi ne na sata gurɓataccen mai da ma man da aka sarrafa. Mele Kyari akan wannan satar mai ma ya yi tsokaci a kai, inda yake cewa
sosai akwai matsala. Abin da ake nufi shi ne, idan wanda suke mana barna da masu sata da masu faffasa mana bututunanmu, idan suka kai wani hali kamfanoni dole ne su rufe wannan hanyoyin aikin wannan butocin. Saboda haka abinda ake nufi da 700,000 ko ganga 700,000, abinda ake nufi shine man da ya kamata a kai su kasuwa da aka kasa domin wannan halin da aka shiga. Amma ainihi wanda ake sacewa ba za a ce 700,000 ake sacewa ba. Abinda yake faruwa shine idan hali ta kai wani wuri za ka rufe wannan ayyukan ka daina su. Saboda haka abinda muna iya tabbatar kamar rufe wannan butocin zai kai kusan barin 200,000. Ma'anan shi ne akwai waɗanda suke konawa, akwai waɗanda suke mannan wato wasu refinery na banza nan da ake maganan su, da kuma akwai waɗanda ma suke layuka suke zuwa su sa jiragen ruwa su tafi. Saboda idan aka haɗa su daga mayan da muka fito da shi da kuma waɗanda suka kai zuwa terminal wato inda ake tara man nan, sai ga cewa zai kai har kusan
2000 babu bambanci tsakanin abin da Chief of Naval Staff ya faɗa da muke faɗi shine bai yu a ce wannan kananan jiragen da su ake yin su dole ne akwai jiragen da za a dinga jan su ana sa su a tafiya da su saboda haka babu wani bambancin fahimta tsakanin mu illa iyaka magana da faɗa gaskiya ne cewa bai yu a ce da wannan budget din ake yi amma kuma lalle akwai manyan jiragen da aka kakkama su kuma wannan kama da aka yi ya sauke wannan abubuwa kuma mun san cewa idan aka ci gaba da samai wannan butoci muna ganin wannan sata ba za ta kai wannan iyaka ba
me le kyari kenan shugaban kamfanin mai na kasa NPC a tattaunawa da yake da manema labaru a Abuja Umar Faruk Musamman Amurka a Abuja Nigeria
to a gaida Umar Faruk Musa to idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 zamu kawo muku rahoto kan matakin da jamhuriyar Niger suke dauka hukumomi suka dauka na samar da ruwan sama lokacin da ake fama da matsalar fari da ke barazana ga abinci wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu dai an da gogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya
daga ƙarshe dai tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya koma jam'iyyar PDP bayan ficewa daga sabuwar jam'iyyar sa ta NNPP jama'a assalamu alaikum A cikin watan Mayun da ya gabata ne tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar APC zuwa NNPP inda ya haɗe da ɗaya jagoran siyasa Rabi'u Musa Kwankwaso. To sai dai kuma haɗuwar ba ta yi nisa sosai ba domin kuwa bayan watanni uku tafiyar tawargaje inda daga bisani Sanata Shekarau ya sake ficewa wannan karon zuwa jam'iyyar PDP. Tare da gudanar da wani gagarumin taron karɓar shi da ya sami halartar ɗaukacin shugabancin jam'iyyar ta PDP na ƙasa har ma da ɗan takarar shugaban ƙasar ta a zaɓe mai zuwa Atiku Abubakar. Ko me ya sa Shekarau ɗaukar wannan mataki duk kuwa da cewa shi ne ɗan takarar majalisar dattawa na jam'iyyar ta NNPP?
A baya ma a NNPP ai maganar da Ijawo da ɗan uwana Rabi ya fito yake cewa wai mun dawo ne. Saboda mun amincin da muka shigo wani makara amma bisa alƙalima da muka yi jawabi kowa ya gani zancen mun makara bai taso ba mun makara kai yadda aka kafa kwamiti ka bada wakile muka bada wakile mun makara kwamitin nan ya zauna yana ta aiki wajen wata uku mun makara ne suka kawo sakamako cewa an ba wa mutanen mu gurabe kamar guda 7 both a National Assembly da kuma State Assembly ai ba mun gina magoyan baya ne suka bata rai ba ai wani akwai wanda ma ya jagorancin aka samu ba daidai ba ai shi domin na gaya duniya cewa tun satun farko na watan 5 ni da shi na hada proposal dinmu na mukamai na takara da muke ganin akwai bukata muka bashi na bashi hannu da hannu ya karba shi to shi ma zai zo da nasa za mu zauna mu tattauna ba yi wannan ba a ƙarshe muka ce to a kafa kwamiti ya bada mutum hudu na bada mutum hudu daga baya shugaban jam'iyya ya shigo muka ce su je su zauna su kalli wa'annan bukatu na musulman suna da su su kawo wannan kwamiti ya gama aiki ya kawo muka zauna ni da shi shi ya kira shugaban kwamitin dan takararmu na gwamna Abba ya ce Abba wannan report da kuka kawo da ni da Sardauna mun amince mun karba ku je ku aiwatar da wannan rahoton muka ba su kwana uku sai da aka yi sati uku har aka rufe kofa ba a yi komai ba ta kaga wannan zancen ya ce ba a tattauna wa'insu al'amura na me za a aiwatar ba wanda suna da dandamali na alkawari ya bi taso ba
yanzu magana PDP mai kiyaye excellence yanzu menene makomar su magoya baya dinnan da damuwar su ce ta sama har kai ka tashi hankalin kanka kaga cewa wacan tafiya ba za ta yi ba domin baka gamsu da yadda aka wato aka gudanar da al'amura ba yanzu a wannan sabon tsari da kuka shigo menene makomar magoya baya
magoya baya gaba ɗaya sun amince mu shiga jam'iyyar PDP magoya baya sun ciyar magana takara a jam'iyyar da muka shiga yanzu ai babu ita ai wato inda bambanci kamar misali Azumi ne in bakinka bude ne awa hudu biyar sai ka ji kamar kana jin yunwa
akwai alkawari kenan misali na an kafa gwamnati
babu wani alkawari a tsakanin mu mun shigo zamu tallan jam'iyya zamu tallan takara na jam'iyya a dukkanin matakai wanda Allah ya ba wa nasara aka kafa gwamnati a kowane irin mataki ne sama hadu mu ba da haɗin kai
don can wata ne excellency da suke cewa an maka alkawari kai ne jagoran campaign a Tiku a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya
babu wannan
kuma har ma za a baka wasu mukamai watakila in an kafa gwamnati a can federal
to ni ban sanu da wannan ba mu dai mun shigo cikin jam'iyya kuma mun nemi haɗin kan yan jam'iyya mun ce babu ruwanmu da duk wata rigima da take cikin jam'iyya kuma babu wani abu da muka zo na muka wata yarjejeniya wa za a bai mu kani ai duk irin wayannan zarge-zarge misali kamar NNPP din da aka bani takarar majalisar sanata a wasu gani suke ni ne na je na nema aka bani shikenan kura ta tsira da na bakin ta wannan ba daidai ba ne
ga ɗan takarar shugaban ƙasa a Tiku Abubakar jam'iyyar ta PDP ta yi babban kamu
Malam Ibrahim Shekarau mutum ne wanda yake da goyon bayan jama'ar shi kuma wanda yake da ƙauna wajen musamman jama'an Kano dawowar ga jam'iyyar PDP yana da muhimmanci kwarai da gaske ga jama'an Kano da kuma ita jam'iyyar PDP da kanta mun tabbata dawowar ka jam'iyyar PDP zai karawa karfin jam'iyyar PDP musamman a jihar Kano har ya kai mu ga samun nasara ga zabukukan da za a yi nan gaba
to sai dai ga shugaban jam'iyyar NNPP a jihar Kano Umar Haruna Doguwa ba abin da ya dada su da kasa sakamakon ficewar shekarau daga jam'iyyar
mu dukkansa ba za ta yi mana da hankali ba saboda mun tabbatar ya zama sanar jam'iyya da ya yi an yi masa adalci bakin gwargwado kuma an yi dukkan abin da za a yi domin a zauna da shi lafiya kuma har ya tafi ni dai ban iya samun wani abu da rashin jituwa a tsakanin mai shi ba
to amma kana cewa ba ku damu ba kenan ba ku girgiza ba ko a jikin ku cewa mutum kamar tsohon gwamna shekarau ya fita daga jam'iyya irin taku wacce ake ganin tana samun ta goma shi
to ai ka san ita jam'iyya da take shine kullum ba da fiya da jam'iyya kana so ne mutumin da in ka juya baya ya kare maka bayanka shi ma in ya juya baya kai ma kare masa bayanka lokacin da fiya da mutumin wanda ke da wani abu a cikin zuciyarsa wani rashin gamsuwa da tsaji ko kuma yana tarin cewa shi abin da ake ba da kyauta ba to shi ne za ka ga an je ranar zaɓe an yi abin da ba shi kenan ba so a tsari na siyasa tafiya kowa ya amince da kowa shi ya fi komai daɗi fiye da tafiya da yuyu wannan wani kira jin ba daɗi wani kuma ya jin ba daɗi.
Kana magana jin ba daɗi shi ya gaya ya faɗa wa duniya cewa daga cikin ƙorafinsa an yarjejeniya ba a mantanta wannan yarjejeniya ba kuma har lokaci ya ƙure baka ganin kamar kuma kun taka rawa wajen ganin taimaka masa ya dauki wancan mataki da ya dauka na ficewa daga jam'iyyar ku
to 1991 yau shekara 31 kenan kuma sai fara siyasa ta takara ya ci zabe ya zama speaker a deputy speaker a house of reps har ya zuwa yanzu nan a Kano da makiya da masoya da kowa ya yadda cewa kongresa magana da yake ya yadda cewa baya faɗan magana biyu amma idan ka zo Kano ka tambaya su waye suke magana biyu ko su waye suke kariya an san su so ka dauki maganar cewa rashin shiga alƙawari ka zo ta gurin kwaso talakawan Kano ba sai dai ta domin ba halin sa bane amma an san halin su waye kariya an san halin su waye rashin shiga alƙawari
kenan ku ko a jikin ku cewa mutum kamar shekarau da mutanansa sun bar jam'iyyar ku
a jikin mu mana inda mun so a ce dashi za a ce to kamar daga cikin hannun da take ciki da yanzu na so a ce da kana Kano ka yadda ruwa yake ta adi saboda sai da plotate da akai da abubuwa da akai da mun damu mana ai mun damu saboda mun so a ce dashi za a zo a ce to kamar daga wannan hannun da ciki mun so a ce dashi za a zo a ce to Najeriya daga hannun da ciki amma ga mutum kamar shi da ya gamna talakawa suka taru suka zabe shi kuma ya koma ya zabi ya koma da talakawa cikin wani kangi na bala'i kowa yana tana abin da Boko Haram ta yi a kasar nan kowa yana tantanin yadda gwamnatin PDP ke mulki a kasar nan da yadda aka rike ibin kudin mutane ana yin abubuwa da badan kala da sauransu ba wanda ke tunani da fatan wannan abin ya dawo har kuma yanzu muka samu kama a cikin wannan tsari na kidnapping da abubuwa kala kala ba wanda ke addu'a wannan abin ya ci gaba so mutane addu'a suke da fata suke a samu sabon tsari tsarin da zai kawo Najeriya kwanciyar hankali
to yanzu ka ce ka so a ce kun kawo wannan sabon tsari da shi idan haka ne menene makomar wannan yunkurin naku na kawo sabon tsari tunda ka yadda cewa shi ma babba ne kuma
sabon tsari yana kan hanya domin mu yanzu ai abinda mutane ba sa iya gano shi ne lokacin da aka zaɓa 2019 da shekaru da mutanen shekaru da ganduje da mutanen ganduje da Aminu Ali da mutanen Aminu Ali duk gaba daya suna tare a jami'ar APC suna yin abu daya amma muka taru kowa ya sani da maki da masoyi ya yi da cewa abu ga Yusuf shi tsabi a Kano na wajen bakon fasa wanda karshe wanga sabani so yanzu da kuma sai da karshe wanga sabani na son tabbatar da cewa mu a matsayin mu da wata jami'a da Kano za mu kawo masa Kano jup abin da cikin wa zaɓa sa kan wani izinin Allah ba ma shaga ko ba ma kodar akan wannan bayanin Allah da
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari tunda Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba sace sace muna bin yan siyasa
ya illa tura yayan masu hannu da shi ne kadai makarantu masu inganci ne
ya intellect da suke ko watarin sai sun zo sun sa su woho
menene woho
ibu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna da wannan muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
Mikhail Gorbachev mutumin da ya kawo karshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu Gorbachev ya rasu ne a ranar Talata a wani asibiti dake birnin Moscow shekarunsa 91 Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa Dmitry Peskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Interfax. Yana mai cewa a yau Laraba Putin zai aika da sakon Telegram don mika ta'aziyarsa ga iyalai da abokan Gorbachev. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kyiv. Gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki yankin da ke karkashin ikon dakarun Rasha. Rasha da Ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar. Lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a jangulo aukuwar bala'in nukiliya. Jirgin ruwan Shipbreak Commander da ke dakon kaya ya yada zango a tashar jirgin ruwan kasar Djibouti da ke gabashin Afirka. Wannan shine jirgin ruwa na farko da ya isa nahiyar dauke da dakon hatsi daga Ukraine tun bayan da Russia ta mamaye kasar a watan Fabrairun bana. Fitaccen malamin Shi'a na kasar Iraki Muqtada as-Sadr ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo karshen zanga-zangar da suke yi inda ya kuma nemi magoya bayan nasa da su fice daga yankin da gine-ginen gwamnati suke a birnin Baghdadza. A ranar Talata as-Sadr ya yi wannan kira bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana arangama tsakanin kungiyoyin Shi'a da basa ga maciji da 'yan sanda.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya saba kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon ƴamace. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tana gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol, ni Sarfi da Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.